Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Laraba 9 ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar Jamhuriyar Niger. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Faiko
tare da Halima Jumrau.
Har yanzu fa matasan Najeriya na bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari yayi musu ba daidai ba wajen raba mukaman gwamnati. Da yawan suna ci gaba da cewa ba a yi musu adalci ba, sun taimaka canji ya samu, amma kuma ba a ba su damar nuna kamun ludayinsu ba, ba a ba su damar taka rawar kawo canjin da ƙasa take buƙata ba. Masu tattaunawa a zauren matasa na ganin cewa tsofaffin 'yan siyasa sun yi babakere a guraben matasa.
Matashi shine wanda yake da jini a jikinsa, yake da ƙwazo wanda zai tashi yayi abubuwa wanda yake da shekaru mai yawa ba zai iya yin su ba.
Sun dantana wajen saboda cin hanci da rashawa ba sa so su bari.
To wai me yasa tsofaffin 'yan siyasa kullun su ne? Me yasa ba sa son gusawa su bar ragamar a hannun sabbin jini? Me dalilin su?
Da hatan yuwa ne wa'annan mutane da rayuwarsu su bar siyasa. Ba su san matasa wa'anda suka gane wa'anda suke iya taka rawar a zo a gani. Kin ji abin da sa wa'annan tsohon kurayen yau su ne kuma gobe su ne.
To za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa idan ana maganar kyautata rayuwa, shin buƙatun matasa maza ɗaya ne da buƙatun matasa mata, ko kuwa buƙatunsu sun sha bamban? Amma kafin nan Isa Lawal Ikara zai taho da labarin ɗan iya. Ku biyo mu, ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, kin san yanzu haka an samu su matasa arewa waɗanda sun maida hankalinsu gadan-gadan akan noma.
Kwarai da gaske.
To ɗan iya ya samu labarin waɗannan matasa.
To fa.
Saboda haka shi ma duk tunanin shi akan waɗannan matasa ne. Yanzu daga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya.
Muna haɗuwa da ɗan iya ya wuce ɗan Ikara, mu gode wa Allah. Domin kwanan nan 'yan uwanmu matasa za su fara walwala. Na ce, o ɗan iya masu kala-kala, yau kuma me kake son yin talla? Ya ce, kasan dai 'yan uwana matasa sun saka kansu a wahala, saboda kowa ya yi karatu sai ya yi ta neman sai ya kutsa cikin daula. Amma yanzu na ji matasan sun shirya warware wannan talala, don ko sun gano harkar noman kasuwanci na cike da falala. Domin haka suka ce noma za su duka kawai zalla, alabashi sa samu sararin tsallake wa duk wani tarkon maula. Na ce, to dan iya ina fata dai gwamnati za ta taimaka musu, kasan harkar noman kasuwa fa sai da asusu. Ya ce, ai kasan babban maganar ita ce son noman dai ya kwanta a cikin zuciyarsu, amma tunda sun gane gaskiyar batun su ya su, har ma wani masanin harkar noman daga cikinsu ya shirya wani katafaren babban taro kan harkar noma da horar da su, ai shikenan sai mu ce babu sauran ƙurmusu su, don da sanda za su samu su natsu har ma ƙasar ta fara alfahari da su, maimakon zaman kashe wandan da ke illata zuciyoyinsu, wanda irin shi ne ma ke hankaɗa su cikin halin ni'a su. Na ce, amma faɗan iya kasan matasanmu da lalaci, anya kana ga za su iya noma ba wani sakaci? Ya ce, ai kasan yanzu lokaci ne na neman yanci, kuma matasan sun san tarin arzikin da ke cikin noman kasuwanci, shi yasa suka yanke shawarar jingina dogon turanci, don kuwa sun gane da noma ne ake murƙushe yunwa da talauci. Kuma tunda an ce Najeriya tana kashe sama da naira miliyan dubu sau dubu, wato ya fi ma tiriliyan guda duk shekara don shigo da abinci, kuma gashi yanzu wannan sabuwar gwamnati zamani ne na yaƙi da cin hanci, ai ya zama dole kenan kowa ya nemi aikin yi don gujewa kulafuci. Ta yadda da sani dai za a daina kiran ƴan Najeriya da sunayen da ke nuna muzanci. Nace gaskiya dan iya idan haka ne matasan mu fa sun yi tunani da suka amince za su daina rarage fa kawai su rungumi noman zamani. Ita kuma gwamnati naji za ta kashe duk wani matakin da matasan ka iya yi mai muni. Da naji ministan Najeriya da ke kula da ma'aikatar matasa da wasanni wato Solomon Dalung din da naji wasu na kiran shi da dan masani yace gwamnatin Buhari za ta taimaka wa matasan ta kowane fanni saboda kasan komai kokarin matasan na rungumar noma sai fa gwamnati ta zama musu tsani ta hanyar samar da ingantaccen iri da taki a farashin da ba tsanani. Idan aka yi wannan ne za ka ga matasan na ta kwararowa cikin harkar noman rukuni-rukuni har dai a ƙarshe ka ga matasan da gwamnati kowa na cin amfani.
Gade ku ya en binni da ku da yayan kawai ku ka manu.
Yanzu ga zauren matasa inda Hassan Maina Kaina da Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyoyi masu zaman kansu a Abuja da kuma kakakin majalisar matasan Najeriya Abba Waziri za su karashe muhawarar su da suke yi akan matasa a gwamnati. Abdullahi Aliyu Katsina ne ya fara bayani kamar haka.
Ni ina ganin cewa kowanne lungu na kasan nan aka ba matashi ina da yakin cewa zai iya rike kuma ko da shugabancin kasan
me hujja kan
sa hujjojina shine gogewa da kuma gogormaya da juriya wannan shine dalilin da nake da
honorable Abu Ziri ko a ƴan kwanakin nan mun kira kai ta wayar da zaman cewa matasa da yawa a shirye suke domin su fuskanci kowanne irin shugabanci ne a cikin kasan nan yanzu alal misali a wannan lokacin da muke ciki kuma a shirye kuke
kware da gaske to wannan tambaya naka na ji dadin sa kware da gaske bari mu koma baya mu a wannan gwamnatin abinda muke bukata shine akwai zaman da muka yi 11 ga watan August a wannan shekara kafin ai ranar matasa a 12 ga wata matasa a kasar nan gaba daya an zo an taro an zanna an yi discussing abubuwa da dama sakamakon da aka bayar shine bukatun mu da wannan gwamnati idan ba za a dau matasa a basu abubuwa da yawa ba to muna bukatan a dauko matashi a bashi ministan matasa yanzu kamar yadda gwamnati ba za ta dau namiji ta kai shi ministry na women affairs ba to haka mu matasa ba ma bukatan a dauko wani dottijo a kawo mana shi ministry matasa saboda shi matashi shine san matsalan matashi idan misali a kungiyoyin matasa akwai wani matsala ya taso idan matashi dan uwanka ne zaka fi jin kai tsaye zaka hau kanshi zaka ga ya mishi abun da ya kamata amma idan aka kawo ni dottijo sai kaga shi ba zai fahimce ka ba kai ba za ka fahimce shi ba daga baya kuma sai kaga ba cin ma nasara ba to kaga irin wannan abubuwa kenan
to amma honorable kaga musu da zubin sabbin ministocin nan yanzu dangane da bukatun kuma matasa
to alal hakika ni ban da wani abu na musamman akan wani minista daban kukan namu shine a cikin su sai ina tunani da ka duba shekarun su sai ka ji wasu suna cewa ai akwai matasa a cikin su to idan kaga matashi ya furfura fa ya koma cikin layin gajiyayyen matashi ya zama dattijo ya shago gurmaya matashi shine wanda yake da jini a jikin sa yake da kwazo wanda zai tashi abubuwa wanda yake da shekaru mai yawa ba zai iya yin su ba kuma sai mu dawo waye ne matashi muka ce akwai shekarun da aka bayar kaida wannan wanda yake wannan shekarun shine matashi amma idan aka kawo sabanin hakan kuma sai kaga ba cin ma nasara
yanzu zan ban katse ka ba
eh
a kaida waye ne matashi
shine muka ce matashi ya fara daga mai shekara 18 zuwa shekara 40 wasu ma suka yi tsanani suka ce zuwa shekara 35 amma abinda duniya ta fiye da shi shine mai shekara 18 zuwa shekara 40 su kaga wannan shine matashi idan ka kawo mai shekara 45 ya sama kaga ya fara dosan 50 sai a ce mishi matashi a wani lokaci a kasan nan amma mu kuma abinda muke kiran wannan shine gajiyayyen matashi ya bar matashi ya koma dottijo so idan aka dauko shi aka sa shi a cikin mu muna ga ba kyauta mana ba kamar an mana fashin abun da ya kamata ba mu
sai ka tuna mun da wani shugaban matasa na jami'a a kasan nan da aka taba yi kwanan nan yan jirgin sama sai yi interview yace shekara 65 ne kawai To ina ga wannan shine ina ga wannan shine abin da orga jiwa gaje mu da shikenan amma wannan abin gaje wanda jiwa yi eh to Abdullahi Aliyu kasina idan ka ji abin da orga faɗa
naji
matashi ya karanta shi daga shekara 18 zuwa 40
gaskiya ne
yanzu kenan dukan wannan matasa ne
gaskiya ne
wani lokacin me tunanin manya na ganin cewa su cika san damawa da matasa su a cikin al'amura na shugabanci ba kana ga me tunanin su
a dalili biyu ne dalili na farko sun dandana wajen saboda cin hanci da rashawa ba sa so su bari dalili na biyu suna ganin idan suka kawo wani ƙurare wanda yake da gogewa ya fitar da kanshi yayi abin da ya dace duniya ta gani to kuma zai dishe su saboda ka ba za a sake ganin su a matsayin shugabanni ba ko wanda suka cancanta ko wanda kuma ya kamata a dinga bi saboda ka kamar kishi ne zai faru tsakanin wannan abubuwa guda biyu saboda wannan ni ina ganin shine dalilika da ya sanya shugabanni ko kuma dattawa ko tsofaffi ba sa so su ba da dama ma matashi
wani rawar abu wuziri kana ga mai tunanin shugabanni da ya sa ba su san su ba ku dama
kwarai kamar abun da ya ce na farko idan ka kawo matashi ka ba shi dama to fa an bar ganin kiman dottijon saboda matashin zai taka rawan gani yadda zai bunne shi gaba daya duk gudunmuwan da yake bayar za a ga matashin ashe muna da irin wannan muke bata lokaci to wannan abun shi yake sa ba a ba wa matasa dama sai ka ga mutum ya yi shekara 30 ya haura 30 ya doshi 40 ba wani dama da aka bashi da yayi yunkuri zai nemi wani abu sai ka ji manyan suna kira sai su ce kai yaro ne fa bayan su lokacin da suka rike matsayi kuma zaka ga wasu su akwai masu shekara 20 da wani abu wasu shekara 30 da dan kadan kuma a wannan shekarun ne suka fi bada gudumawa saboda shekaran matashi wannan shekarun da muka faɗa baya wannan shekarun su ne suka fi amfani a rayuwar dan adam so idan aka dau matsayi aka ba mutum a wannan shekarun zai fita karon gari kuma zai so ya kare mutuncinsa saboda zai dawo jama'a daga baya idan da yayi abun kirki ba jama'a da al'umma duka za su kishi idan ya taka rawan gani kuma zai dawo kuma jama'an za su ƙara mara mishi baya to su mu abinda muke kira da dattawa shine ba wai su dinga gujan mu ba a'a wannan farin gashi da yake kan su mun san akwai hikima a ciki mu su ba mu dama mu yi gogormaya idan abun shawara ya taso za mu tashi mu je gare su mu nemi shawara abinda muke bukata shine dama kawai matasa suke so a kasar nan kamar yadda duk gwamnatin duniya in ka duba zaka ga matasa su suka fi kowa ba gudumawa
Abdullahi ka tsaya ka ji abin da wannan ya faɗa
naji
to idan muka duba irin wannan damar ta ina za a fara
bari mu bada misali guda daya irin fahimta da nayi kamar yadda a cikin gabatarwa ta bangaren shi speaker da kuma ni kaina mun yi magana kusan iri daya cewa fafutuka mun jagoranci ƙungiyoyi da suka kawo wannan gwamnatin in zamu iya jagorancin ƙungiyoyi mu wayar da kai mu ilmantar mu faɗakar kuma matsalamba har a kifar da gwamnati ko kuma a canza ta a kan farko a tarihin Afirka to ni ina ganin cewa wannan shine hanya ta farko na samun wannan canjin ko kuma tsoma matasa a harkar gwamnati in zamu iya yin wannan jagorancin to me ya rage kuma abin da ya rage shine a bude wasu wurare da ake ganin sun yi kama da irin wannan gurme da muka yi a bayar a bada watanni 3 zuwa 6 a ga wani irin sakamako ne za a iya samu ta bangaren wannan jagoranci ko shugabanci da aka ba wa annan matasa saboda ni ina ganin rawar da mu matasa muka taka ko shugabannin jam'iyya ko shugabannin kungiyoyi campaign ban yi tunanin sun taka rawar da mu muka taka ba saboda mun taka wannan rawar ba tare da an ba mu ko sisi ba mun taka wannan rawar ba tare da muna da wani abu a aljihunmu ba mun taka wannan rawar ba tare da muna da manyan motoci ko jiragen sama da zamu iya hawa mu je inda muke muke bukata mu je ba amma mun taka wannan rawar saboda muna da kwarewa da gogewa ta zamani muna da kishi mun zabura mun yi da za a iya mun yi ba tare da komai ba to ina ga an ce yau an ba mu kudi an ba mu kayan aiki kuma mun hada wannan kudin da kayan aiki da kwarewa da jajircewa da muke da ita a wuri guda a ina ganin cewa kila sai Najeriya an fara tunanin cewa za ta yi ma China ko su India overtaking ta bangaren tattalin arziki da kuma shugabanci a kasa
ba dai kwanan nan ba ko amma to da ke lokaci na hararren mu a karshe honorable me kalmar ka ta karshe dangane da shawara ga matasa
kwarai matasa kamar yadda na faɗa a baya ya kamata mu kasance masu hakuri ko da yake duk inda kaga matashi zaka ga kullun jinin sa yana da zafi yana son gaggawa amma duk wani abun da matashi ya sa a gaba idan ya zama mai hakuri kuma ya je nemi ilimi ya hada shi da hakuri to ina ga babu inda ba zai kai ba
Abdullahi Aliyu Katsina me ka nuna ta karshe shawara ga matasa
to gaskiya ni ba matasa kadai zan ba shawara ba amma dai matasa ina so su zama masu jajircewa kada su zama masu kasala su zama to masu taimakon kansu da kuma san taimakon kasa kanan kuma zan ba gwamnati shawara in ba platform aka samu ba wanda matashi zai iya zuwa ya gina kanshi ko wanda kuma zai taimaki kasa to gaskiya za mu ta magana mu ta maimaita magana shekaru daru da aru masu zuwa
ya gina kansa ko gina kasa
ya gina ma'ana idan gwamnati ta kirkiro da sana'o'i aka ba matashi dama ai zai gina kanshi ta bangaren samun aiki wanda zai dogara da shi kannan kuma gwamnati za ta samu kudin shiga so ba ina nihin zai gina kanshi ba ta bangaren kudi ba amma zai gina kanshi ta aiki ya samu aikin ni ya biya maka shi bukatu kannan kuma gwamnati ta samu kudin shi
to Jamila kin ji muhawara
gaskiya
to yau ma Muhammad na maiwa atto malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tawa kasar Jamhuriyar Nijar ya amsa mana tambayar cewa wai shin me yasa tsofaffin yan siyasa kullun su ne ba sa so su ba sabon jini wuri to amma kahin ya amsa wannan tambaya na ya mishi wata tambayar cewa anya ko a wannan zamani ana iya samun matasa masu halin dattaku a wajen siyasa
ana iya samun irin wannan matasan da dama ma to abin da yake faruwa shine a harkokin siyasa wannan matasan waɗanda ke da wannan halin da takon da ya kamata sun kasance mutane ne waɗanda ba su da wata kima cikin harkokin siyasa in ma sun shigo ba wata karama ake musu ba saboda a jam'iyyar siyasar mu mutane sun yi san wanda ke amsa shata waɗanda ke yaba mai gida da makarabansa waɗanda suka kasance fadawa ba waɗanda ke aiki da hankali ba da sani ya kamata to kun gani duk matashin da za ya zakuwa ni da akida da kokarin shigo da hanyar da ya kamata domin a kiyaye gaskiya to ba a damawa da shi a cikin wannan harkokin sai dai su wannan waɗanda suka kasance fadawan shugabannin jam'iyyar siyasa kullun za a tsallin matsayi da su ne ake yi don haka yau rishin sani ya kamata su ya kasance abin da ake amfani da shi domin a ga rishin karama matasa yanan waɗannan matasan waɗanda suka san ya kamata da waɗanda suka san da waɗanda ke iya aiki fi sabilillahi da zuciya guda lalle in a siyasa in suna ma cikin jam'iyyar siyasa ba su da wata karama kuma da dama sun kasance ba ruwansu da harkar siyasa saboda harkar siyasa abu ne da yake dauke da aƙidodi wanda san ciwon kanshi yake kokarin shi nisanta saboda abu ne wanda har tunani ne mummu da duk wanda ke da aƙida ta gari wanda ke tunanin haka inda yau halayen siyasa suna da nasaba da duk wanda ba wani mai matsayi a cikin harkokin siyasa kamar wanda zai kwatantawa da duk harkokin asha wanda shugabanni suke yi daidai ne a kwashi dukiya al'umma da take a kanta a shi rishin gaskiya tsakanin al'umma da sauransu irin waɗannan matasan da ke yi towa kan titi zai su taɓa su wannan ya kamata a bugi wannan don saboda ba ya tare da ko kuma don saboda ba ya da wani gata a cikin to irin waɗannan matasan su ne suka kusance harkokin jam'iyyar siyasa kuma su ne a duk lokacin da za a rabu makamai da su ne ake kenan kun gani waɗanda ke da zuciya a ci gaba kin da wuya su samu shiga babban matsala kenan abin nihi anan shine zancen tsohon kuraye waɗannan na ƙasar ne ba ta yiwuwa ne waɗannan mutane da rayuwarsu su bar siyasa a nan suke sha kuma bakin abin da suka iya yi kenan. Inda ta daga cikin tunani na a ci gaba ba su da wata akida kwararra wadda ta yi karaba akan iko domin ka karrama makomarka taka ta kanka ba ta wani ba. Yau in kin dauke su ba ta yiwa a ce kai a shekara 70 tunanin wani aikin babu wani mai iya yin shi sai kai. To in ka kasance ka shekara 80 baka koya ma kowa aikin ba, aikin da ka iya ba. Ai ya kamata kai karan kanka ka shi kunya saboda babba ku aiki kasa ta sa kuɗi a kanka ta koyi aiki a ce wai shekara 80 kuma kana shin ba wani a bayan ka wanda ke iya wannan aiki. To ai ka shi kunya saboda baka maida ba abinda kasa ta sa a kanka domin dan ka koyi wannan aiki tunda da kasa ta sa kuɗin a kanka domin ka koyi kuma ka koya ma wanda bayan ka za su ci gaba da wannan aiki. To amma babban abin alfahari a kasar mu shine duk inda ka kasance masani a wani shanti to kana bakin cikin wani shi taso a bayan ka shi kasance a wannan shahin kenan kana kokarin ka kare wannan shahin ka kasance duk a lokacin da za a yi sai kai in ka mutu kuma shikenan kasa ta asara sai kuma an sake tunanin yanda za a nemo wani wanda za a sa kuɗi a kansa kuma abin nan. To kin ji abin da sa wa'annan tsohon kurayen yau su ne kuma gobe su ne ba su da niyyar su nisanci kudin siyasa, ba su da niyyar su ba matasa da su gwada abin da suka iya yi. Rayuwarsu ta alakanta da wannan mukami na siyasa. Da daman su in kika dauka yau in za a maida su adawa shekara guda ta isa su kaskanta idan su da gariya ta koke suna share kasa manyan talakawa manyan almajirai ga sunan. To shi yasa ba ta yiwa su nisanci harkar siyasa kuma shi yasa ba ta yiwa su tunanin ya kamata ba ta yiwa su yi zancen iyauci ga sunan. Kana tare da wannan da inda iko ya canza hannu sai ka sheka ka ɗauki kayanka ka koma nan haka don saboda ba ka san ka wahala kuma a kowane kuma suka kasance a adawa ya mun mamaki sai kasance da mushan lakwal ne ko lise ko university amma da inda matsayin minister ko deputy to in ya kasance a adawa shi ya ji da shi koma tsohon aikin shi sai dai shi ɗauki mota shike ofis yake neman sauran abokan siyasa su tallafa mishi yake neman a ofis na mayan ƴan siyasa domin shi ya rayuwar shi ta danganta da rayuwar minister ta danganta da rayuwar deputy ba shi tunanin shi komo ƙasa a tsohon aikin shi ba su san matasa waɗanda suka gane waɗanda suke iya taka rawar a zo a gani waɗanda za su kasance adawa ne ɗan neman kaɗanni a ɗan neman tsungurumi saboda waɗannan matasan su za su ba su dama ci gaba da wannan mummunan halin nasu mummunan aƙidar tasu ta ka kare abincinka ba ruwanka da gobe.
To mun yi muku tambayar cewa idan ana maganar kyautata rayuwa, shin buƙatun matasa maza ɗaya ne da buƙatun matasa mata ko buƙatun su sun bambanta? Ga yadda kuka amsa ta Facebook.
Haba, yau da gobe ai buƙatun matasa maza da matasa mata duk ɗaya ne, domin buƙatar matashin kirki ba ta wuce a samar masa da ingantaccen ilimi, samar masa da hanya mai ɗora rayuwarsa a kan turba ta garba. Ai, waɗannan su ne manyan buƙatun ɗan uwa matashi, kuma na tabbatar a wajen neman biyan waɗannan buƙatun to ba maganar bambanci tsakanin maza da mata. Saƙo daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau.
Yau da gobe ai duk daya ne domin kuwa burin matasa maza bai wuce su mallaki gida, mota da kyakkyawar mata ba. Haka zalika su ma matasa mata burinsu bai wuce su auri wanda yake da gida da mota ba. Sako daga Shamsu Habibu Azare.
Yau da gobe bukatunsu sun bambanta domin duk wani matashi namiji mai hankali burin shi baya wuce yadda zai rike kanshi ta hanyar aikin gwamnati ko sana'ar hannu, amma matasa mata burin su baya wuce yadda za su yi su wuce kawayensu ta hanyar sa sutura mai kyau, rike babbar waya da kuma uwa uba da za su samu namijin aure mai abin hannu. Sako daga Mujahiddin Muhammad.
Ai da bukatar matasa maza da ta mata daya ne, saboda in matsalar matasa maza ta gyaru to ta mata ma za ta warke. Don haka in har ta maza ta yi kyau to za mu aure su sosai kuma za su ji dadi matakar gaske. Sako daga Bashir Nasiru.
Akwai bambanci mai yawa a tsakanin su. Maza sun yi mata bukatu domin su maza suke jagorantar al'amuran rayuwa a hannoni da yawa. Wani lokaci ma bukatun mata matasa a wuyan maza matasa suke. Sako daga Attahir Hashimu.
Idan ana maganar kyautata rayuwa, bukatun matasa maza sun fi na matasa mata yawa. Shi namiji mai nemowa ne ya kawo wa mace, kaga kuwa dole bukatunsa za su fi na mace yawa. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina.
Ina ko alama ba ɗaya ne ba, saboda mata sun yi kowa bukata a rayuwa ta duniya, tun daga san miji mai kuɗi, san girma a tsararsu mata da dai sauransu. Sako daga Abdulaziz Akarami.
Salam filin yau da gobe. Ai idan ana maganar bukata, kowa da yadda tasu take da muhimmanci. Kamar maza dole tasu tafi kyautatuwa, don kuwa idan tafiya tai tafiya kowa karkashin sa yake dawowa. Da fatan Allah ya kyautata mana rayuwar mu baki daya. Amin. Sako daga Gamba Barau Fataskum.
Ai ba yadda za a yi bukatun matasa maza ya zama daya da na takwarorin su mata. Dan ko a gida zaka ga mahi yawan bukatocin matasa mata suna rataye akan takwarorin su maza. A makaranta ma haka, kai a duk fannonin rayuwa sai kalilan da ba a rasa ba. Sako daga Muntaka Liman Turita.
Jamila
ni dai
Jamila kullum masu saurare muke tambaya matasan dake sauraron mu. Ina tambaye ki idan ana maganar kyautata rayuwa a ganinki bukatun matasa maza da bukatun matasa mata duka daya ne ko ko sun bambanta?
Duk daya ne, saboda dan adam dai dan adam ne, dole sai da kyakkyawan tashi su kana da sani, kana da ka san ina ka nufa, zaka san menene ma kake bukata akai. Ni abin da ya ban mamaki sosai, an sa mata kawai su dai suna son abin duniya ne.
An sa mata ko mata sun sa kansu?
To shine abin tambayar, ba za mu sani saboda matan basu ma rubuto mana nasu
saboda
ra'ayin ba.
Akwai irinki irinki da yawa, akwai irina irina da yawa, akwai muna aiki da su Maryam, su Grace, muna akwai mata da yawa waɗanda mun san ra'ayoyin su ba haka bane. To shi yasa nan kika ce an sa su, nace a sun sa kansu.
To ai ne ba zan iya cewa ba ba sa su akai ba, saboda mun ba su dama su rubuto mana ra'ayin su. Me yasa sai ma za su ta aran?
Wallahi cikin amsa wajen 200 da wani abu, sai da na bi ɗaya bayan ɗaya ba
in mace ko ɗaya
mu dai mace ko ɗaya babu.
Amma gaskiya mata ƴan uwana
abinda waɗannan maza suka haɗi,
wato gaskiya ne,
tunda babu wanda babu wanda ta zo ta kare kanta.
Gaskiya ban ji dadi ba, amma saboda
kuma idan kin lura yawancin matanmu yawanci su sun ta'allaka rayuwarsu da jin daɗin rayuwarsu akan namiji
ko
akan aure, akan arzikin namiji, akan alhali ba haka bane.
Kin san da akwai lokacin da naje makaranta a Kano, irin makarantar ƴan mata, ƴan mata haka, sai nake tambayan su menene burinku a cikin rayuwarku, menene burinku? Mu auri namiji na gari.
In suna da ƴaƴa mata, Allah ya baki miji mai kuɗi, Allah baki miji na miji na garin nan.
Amma fa matan nan fa suna iyayen maza da mata.
Dan Allah mata ku zo mu haɗu mu canza.
Gaskiya.
Mu canza tare. Ku zo mu canza. Masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da mataimakin shi Monsieur Innocent da kuma injiniyan mu Mr. Nelson Lopes. Ni Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.